الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باي هكا ينقوا إنا من قيسوا أتى الدين المسلم في السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammacin Alhamis 12 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 2424 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 6 ga watan 11 shekara ta 2003 miladiya. Je idan ba manta ba, mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 168 cikin wannan sura mai albarka, suratu Ali Imran. Alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. يوكم زامو تاشي فالكون ايه 169 ga wata tambaya guda ɗaya da zamu karanta ko takarda guda ɗaya mai tambaya biyu. Mai tambayar tana cewa shin ya halatta mace ta rinka yin addu'a kada mijinta yayi mata kishiya? A fahimta ta bai halatta ba, domin yin kishiya din nan abu ne da Allah ya shar'anta, ya kuma halatta wa miji yayi idan yana da halin yi din, zai iya riƙewa idan yayi. Saboda haka yin addu'ar ki cewa kar ayi kamar kina yin addu'a ne kar ayi wani abin da Ubangiji ta'ala ya shar'anta ayi shi, musamman kuma idan mijin ya zanto ke kadai din kin yi masa kadan, kin ga wata ƙarin matsala kenan. Da haka dai baki da dama nake addu'a cewa wai kar mijin ki yi kishiya, sai dai ki addu'ar Ubangiji ta'ala ya baku zaman lafiya idan an yi. Mutum ne ya ji ana kiran sallar asubahi, sai ya ce bari in dan kwanta, daga baya yana tashi. To bai ankara ba sai barci ya dauke shi, bayan ya barci ya dauke shi can sai ya ji kamar ana masa radar waɗannan ayoyi. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un, kamar ana masa rada a cikin barci. To wannan ina ganin gata ne aka yi maka na Ubangiji ta'ala ya kawo wanda zai karanta maka wannan, sawa'un cikin mutane yake ko cikin aljanu. Yanzu ba mu san ba sautin daga ina yake, amma dai ayar abinda take nunawa tsananin azaba da Allah ya yi tanadi ga masallatan da suke jinkirta sallar su. Fawailul lil musallin, tsananin azaba ya tabbata kan masallata waɗanda allazina hum an salatihim sahun, waɗanda suke barin sallah lokacin ta fita bisa ganganci. Domin as-sahwu a nan gurin wato ba wai as-sahwu na mantuwa bane ba, dan haka ne yayi ta'addi da an allazina hum an salatihim sahun, ma'ana sun bar sallah bisa ganganci har lokacin ta fita, ba wai mantuwa suka yi ba. Domin akwai bambanci tsakanin as-sahwu an salati da as-sahwu fi salati. As-sahwu fi salat wannan rafkanwa da mutum zai yi kenan, ko yayi kari ko yayi rage wanda aka shar'anta cewa mutum ya rinka yin sujudan qabli ko ba'di. Amma as-sahwu an salati shine tarkuha amdan hatta yakhruja waqtuha, mutum ya barta da ganganci har lokacin ta fita. Alladhina hum yura'un, sune kuma waɗanda suke yin riya, in za su yi aiki ba su yi dan Allah sai su yi dan mutane su gane su yaba musu. Wa yamna'un al-ma'un, al-ma'un shine ko taimako ko kuma aro, idan an tambaye su wani abu aro za su iya bayarwa sai su hana, ma'ana waɗannan duk cikin irin ayyukan su kenan. Allah ya tsare mu. Don haka wannan kamar ana faɗakar da kai ne cewa kayi kokari ka tashi kai sallah din akan lokacin ta, domin kan duk wanda yaji an kiran sallah yace bari in dan kwanta in dan huta, barci ya dauke shi ashi ya san shi danganci ko shakka babu. Allah ya tsare mu. Ubangiji yace mai
a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون
وبنجيتي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا kada ka yi tsammanin waɗanda aka kashe su fi sabilillahi wajen yaɗa kalmar Allah amwatan matattu ne bal bari ahya'un inda rabbihim rayayyu ne su a wurin ubangijinsu yurzakun ana arzuta su da nau'ikan al'amurra na jin daɗi na karamci da girmamawa farihina bima atahumullahu min fadli suna masu yin farin ciki da irin abinda Allah ya ba su na falalarsa ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم كما سنا ما سيم بشارة غواتندا بس لغا سنغ رسكي سبا من خلفهم دا غبايانسو سكين ينقوانسو دا دنجنسو رسوك بلي سنا دري اللا خوف عليهم سنا تيمسو لا خوف عليهم باب جنس ولو أغريسو ولا هم يحزنون سننكم باب بكين تكي كودا موات تلدسو وانا آياتنا نونا فلالر متن يمتو أوجن ياكي نتوك ككلمر الله نتيجة الدين المسلم تيقبا كما رد الله تيني ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون كدين تيوا وطن دسك متو أوجن ياكي وطعين تيومي متتو بل أحياء سورة يوني ولكن لا تشعرون سيديكو باقا جن إلى الله والتاسو دم بكو جكو نيما غناسون أنسابا بكو كلاسون ونيا أنسابا wannan haka Allah ya tsara amma baya kore kasance wasu rayayyu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala an fahimta ko wato wannan aya na nuna falalar waɗanda suka mutu a wajen yaƙi ko musamman yaƙin Badar ko yaƙin Uhud malamai sun yi saɓani kan cewa wannan aya ta sauka ne dan suwa waɗanda suka ke shuhada u Badar wanda suka yi shahada a filin Badar mutum 10 din nan ko kuma shuhada u Uhud wanda suka yi shahada a filin Uhud wato ainihin adadin mutum 70 da muke tananata magana a kansu tun daga shekaran jiya zuwa yau zance mafi inganci wannan aya tana magana ne akan shuhada Uhud domin hadisi ya tabbata cikin sunan na Abu Dawud wanda aka karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah shi kare yadda a gare shi rayukan mutanen da suka mutu wato ainihin a wajen yakin Uhud an tara su a cikin aljanna bayan an tara su Ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi musu magana shi da su yace me kuke so in ba ku na karamci suka ce Allah me muke bukata sama da wanda muka samu shiga cikin aljanna da irin abin da muke gani na'ima ta me bai mutu ko ina Ubangiji ya kara sa dai su nemi bukata suka ce ba su da wata bukata yace ku nemi bukata suka ce to in ma har muna da wata bukata ina ma ƴan uwanmu da suka yi ragowa a baya suna da rai za su san irin abin da muke ciki dan su ma su yi kokarin mutuwa akan tafarki makamancin wanda muka mutu akai kasu juyawa abokanan adawa baya kasu tsorata kasu ji tsoron kafirai Ubangiji ya ce wannan ne burin ku suka ce wannan shine burin mu yace to zan isar a madadin ku sai ya saukar da wannan aya wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wala hum yahzanun rayukan duk wanda suka yi shahada kamar yadda hadisi ya nuna cikin sahih muslim ana tara su ne a cikin cikin waɗansu tsuntsaye a cikin aljanna wanda suke kaiwa suna komowa suna kiyo a cikin aljanna idan sun yi kiyo sun gaji ko kuma sun kai sun komo suna son su tsaya to sai su zo karkashin al'arsh akwai waɗansu irin fitilu masu haske sai su makale a jikinsu rayukan kowane mummuni da ya mutu a wajen shahada haka yake da haka da Allah ya ce suna nan a raye tabbas suna nan a raye amma rayuwa ce ta barzahu wanda babu wanda ya san kaifiyar yadda take sai Allah ta'ala amma ya bada bayani dole mu gaskata bamu da ikon da zamu kare ta cewa tunda in mun taba mutum baya motsi ko tunda mun je mun binne shi ya za a ce yana da rai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bada labarin suna nan da ransu shine bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun rayayyu ne su a wurin Ubangijinsu wato ainihin yurzaquna malamai sun tattauna dangane da inda rabbihim wata irin indiya ce هل هي إندية المسافة والقرب أو إندية الكرامة والإنعام والتفضيل واتو إندية تتوى غاسو دبدا الله دا أكتي عند ربهم كوكما إندية تكرمتي معنا سنة تكين كرمت الله سنة تكين نعمر الله سنة تكين فللر الله ديوة دا تكين مالا ميسك فصر إندية تكرامة دا فللا دا نعمتاوا shi yasa aka ce farihina, suna masu farin ciki. Hal ne wato ainihin nasu bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfan alaihim wa lam yahzan. Ko da yake wannan aya yadda hadisin ya nuna cewa tana magana akan shuhada Uhud, amma sananne ne kamar yadda muka samu maimaitawa cewa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Dukkan mutumin da ya mutu a wajen yaƙi, yaƙi na fi sabilillahi, kuma ya mutu da kyakkyawan niyya, za a sa masa ran cewa abinda wannan aya ta yi alƙawali shi ma zai shafe shi. Shuhada Uhud ko shakka babu su ne a ajin fari a cikin aya, don su aya take magana a kansu, ko da a cikin su ɗin ma kuma wani ya fi wani, wani ya fi wani. Hadisi ya tabbata cikin Sunan Tirmidhi. Jabir dan Abdullahi mahaifinsa ya shahada a yaƙin Uhud, sai manzon Allah ya same shi ya yi kasage a zaune ya yi shiru. Manzon Allah ya ce, me ya same ka Jabir? Ya ce, manzon Allah ka san mahaifina ya yi shahada a yaƙin Uhud, ya bar mun ƙanne ƴan mata wajen guda 6 ko 7. Yanzu ina jin takaicin rasuwarsa, sannan ina jin nauyin da aka bar mun na tarbiyyar ƙanne na, yaya zan yi da su? Sai manzon Allah ya ce, in maka bishara ko in kyale ka? Ya ce, mun bishara bane ya manzon Allah. Sai ya ce, to babu wani mutum da ya mutu Allah maɗaukakin sarki ya tayar da shi, ya yi magana da shi kai tsaye, shi da shi babu tasinta tsakani sai mahaifinka. Ubangiji ta'ala ya tashe shi, shi da shi ya yi masa magana, ya ce, tamanna ka yi burin me kake so ka samu aljanna. Ya ce, ya Ubangiji, in har akwai wani guri ko bukata da nake da ita a yanzu, ina son a sake mayar min da raina, in koma duniya in sake yin jihadi, in mutu a tafarkin da na mutu a kai. Sai Ubangiji ce, innahu sabiqa minni annahum ilayna la annahum ilayha la yurja'un. Ya riga ya gabata a kaddarawa ta da ilimi na cewa wanda duk suka mutu ko ba za su sake dawo da su gidan duniya karo da biyu ba. Na'am. Manzo Allah ya faɗa Jabir dan Abdullahi haka. Jabir dan Abdullahi sai hankalinsa ya kwanta. Sai ya ce, ba gare da mahaifin nasa ba ya mutu. To kaga waɗannan aikatattu ne ko da a cikin shuhada Uhud. Ga kuma irin su gasilul mala'ika Hanzala, wanda shi yayi amarya a daren fari, ya kwana da amaryar washe gari za a tafi jihadi. Kasan saboda amarci, bayan ya yi sallan asuba ma sai da ya koma ɗakin amaryarsa, yana cikin ɗakin amaryar ya je na cewa, a fito za a tafi, a fito za a tafi Uhud. Sai ya ga ya tsaya ya wankan jana ba ta lokaci ne, sai ya tafi haka. Da ya je kuma sai ya kasance an kashe shi a wajen jihadi, ya yi jihada a yaƙin Uhud. Manzo Allah ya ce, ku kyale shi, mala'iku za su yi masa wanka. Ba mutumin da mala'iku suka yi wa wankan janaba shi kuma sai shi. To kaga waɗannan aidan mutane ne da suka yi fice. Ga irin su sayyidul shuhada Hamza ibn Abdul Muttalib, waɗanda falalarsu duk ta bayyana a falali a sarari. Ga irin falalarsu sayyidina Abubakar Siddiq da Zubair bin al-Awwam, kamar yadda ayar gaba kuma za ta nuna. Dukan waɗannan ko da sun yi tarayya cewa su da ƴan Uhud duk ɗaya ne, to amma wani ya fi wani, gwargwadon imanin wane, gwargwadon aikin wane, gwargwadon himmar wane da ƙwazon wane. Ubangiji ta'ala ya ce, wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Aya ta gaba Allah ta ce,
yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajra al mu'minin الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.
يستبشرون بنعمة من الله سنتين فلنسكي دبشارة سبو دنئمة أبنجزي تعالى وفضل دكم فللا. Ni'ima ta Ubangiji shigar da su gidan aljanna, fadlin din kuma samun wani matsayi na sama a cikin aljanna shine falala din. Wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin, kuma suna masu farin ciki cewa Ubangiji baya tozalta ayyukan mu'mine. Dukkan wanda ya aiki nagari, Ubangiji ta'ala zai tsare masa aikin, sai ba shi lada, aikin ba zai tozalta ba. Inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Duk abin da ke wurinku zai kare, abin da ke wurin Allah tabbatacce ne, subhanahu wa ta'ala ba zai tozalta ba. A wata kira'a, wa inna allaha la yudhi'u ajra al-mu'minin, kuma lallai Ubangiji ta'ala baya tozalta wato ainihin lada ko sakamako na masu imani. Min dauki kira'ar wa anna allaha, wato sai ya zanto yastabshiruna bi ni'matin min allahi wa bi fadlin wa bi anna allaha la yudhi'u ajra al-mu'minin, suna farin ciki guda uku. Na farko, samun kansu a cikin aljanna. Na biyu, samun wani matsayi na sama a gidan aljanna din. Na uku, samun tabbacin ayyukan da suka yi duk suna tsare ladan za a ba su, wato sai zanto duk wanne na cikin bushara ko farin cikin da su suke yi. Amma idan mun dauki kirar wa inna allaha, kaga sai zanto jumla ce musta'anafa, yastabshiruna bi ni'matin min allahi wa fadlin, suna yin bushara saboda ni'imar ubangiji ta shiga aljanna da falala ta samu matsayi cikin aljanna. Zancen su ya kare anan wa inna allaha la yudhi'u ajra almu'minin, kuma nan Allah ne yake bada labari. Yau dama Allah baya tozalta ladan mummunai, yana tsare musu shi, zai ba su sakamako a kai ranar tashin kiyama. Allazina stajabu lillahi, su mummunan su ne waɗanda suka ansa kiran Allah. Akan ce istajaba, ana nufin ajaba, wada'in ya da'a, ya man yujibu ilan nada fa lam yastajibhu, inda zaka mujibu. Istajaba da ajaba ma'anarsu ɗaya. Allazina stajabu lillahi, su ne waɗanda suka ansa kiran Allah. Wa rasul, suka ansa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Min ba'di ma asabahumul qarh, bayan rauni ya riga ya tabe ko ina a jikinsu. Lillazina ahsanu minhum wattaqaw, lalle waɗanda suka yi ihsanin cikinsu kuma suka yi takawa, suka tsare dokar Allah, suna da ajrun azim, lada wanda yake mai girman gaske. Hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari daga ummuna Aisha Allah ta kare da a gare ta, tace da Urwa ibn Zubair, wato danyar ta Asma'u bintu Abi Bakar, tace ka san suwa ake magana akan su, allazina stajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum alqarh, yace ban sani ba. Tace to mahaifanka guda biyu duk suna ciki. Sayyidina Abu Bakar, wato kakanka kenan wanda ya haifi mahaifiyarka, da kuma mahaifinka na asali, wato Az-Zubair ibn al-Awwam. Tace domin lokacin da aka kammala yakin Uhud din, kura ta lafa, kafirai sun tafi, sai manzon Allah ke jin tsoron kar su je su dawo fa, sai ya so ya jarrabi imanin sahabbansa, yace wa zai bi sahunsu a cikin ku dai idan sun dawo a mayar da su. Sai mutum 70 suka daga hannu, ciki akwai Sayyidina Abu Bakar, akwai kuma Az-Zubair ibn al-Awwam. Wato Aisha take fadawa Urwa dan ya bi sahu irin da mahaifansa, ba alfahari da cewa shi jikan Abu Bakar bane ko shi dan gidan Zubair ibn al-Awwam bane, a'a, yayi aiki makamancin na Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yayi aiki na makamancin mahaifinsa Az-Zubair ibn al-Awwam. Domin takama da uba, ni dan wane ne, ba shine abin da zai tarawa mutum falala ba, a'a, mutum yayi aiki makamancin wanda mahaifinsa yayi, idan ya zanto mahaifinsa mutumin kirki ne. Amma kawai ni dan wane ne, ni jikan wane ne, ni kanan wane ne, wannan ba zai baka komai ba. Fa yazanu fi khafisuri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun, ranar tashin kiyama ba an yi busa a cikin kaho, ba wata dangantaka. Manzo Allah ya ce dukkan dangantaka yankewa take, sai ta wuce take tabbata ranar tashin kiyama. To kai kuma me zaka ce in baka yi aiki irin nashi ba? To kuma dangantakarsa sai ba ta iyaka da cewa sai mutane sun yi imani da shi. Don haka lokacin da aka saukar masa wahayi kafin aje ko ina, sai da aka ce da shi wa anzir ashiratakal aqrabin, gargadi danginka mafiya kusanci, ya tara su ko ya kira su, ya bani ayyub bin ghalib ankazu anfusakum minan nar, ya bani hashim ankazu anfusakum minan nar, ya bani abdul muttalib ankazu anfusakum minan nar, ya fatimatu bint muhammadin ankazi nafsaki minan nar, ya safiyatu ammat rasulillah ankazi nafsaki minan nar. Haka dai ya tara su, fa ammama wa khassa, yayi kira na gaba daya, ya ambaci sunan waɗansu da sunayensu. Kira na gaba daya, yaqubu bin abdul muttalib, yaqubu bin hashim, yaqubu bin ayyub bin ghalib, ba su ne dai ahlul bait din ba? Ba su ne sharifai? In an ce sharifai, ana nufin dangin gidan annabi, zuriyar gidan annabi ba? Sannan sai kebance sanannun cikinsu, ya ke safiya, gwaggon annabi, yar uwar haifiyar mahaifinsa, ki tsare kanki daga wata ta hanyar imani. Ya ke Fatima binta Muhammad, yar gidan Muhammad, yace salini min mali ma shi'iti, in dukiya ce ki tambaye ni abin da zan iya baki a nan gidan duniya, abin da nake da akwai in baki, amma fa wallahi la aguni anki min Allah shay'a, ranan tashin kiyama ba zan wadatar da ke komai ba sai kin imani. To ashe kaga a nan gurin cewa ni jikan wani ne, ni dan gidan wani ne, ni jikan annabi ne, ni jikan Hassan ko Husaini ne, ni zuriyar gidan Fatima ne, duk wannan ba zai wadatar da kai komai ba, sai kai imani, sai kai aiki na gari, sai ka tsaya daren da kam akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji ta'ala ce allazina stajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum alqarh lillazina ahsanu minhum wattaqu ajran azim, sai ce mai kuma
allazina qala lahumun nas innan nas فقد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين
الذين قال لهم الناس sune waɗanda mutane suka ce da su innan nasu qad jama'u lakum fakhshawhum lalle mutanen fa suna nan sun saki hada wani taron dan ku dan su zo su sake ya karku a karo na biyu dan haka fakhshawhum ku tsorata ku kiyaye su ku firgita fazadahum imana amma sai hakan ya ƙara musu imani wa qalu suka rinka cewa hasbunallahu wa ni'mal wakeel ubangiji ya wadace mu kuma madalla da abin dogara indai shine ubangiji subhanahu wa ta'ala ubangiji sai fanqalabu bi ni'matin min Allah a sakamakon haka sai suka dawo gida bi ni'matin min Allah da ni'ima ta musamman daga ubangiji wa fadlin da falala lam yamsashum su wani abin ki bai shafe su ba wattaba'u ridwanallah suka dace da cewa sun bi yardar ubangijinsu wallahu zu fadlin azim Allah kuwa ma'abucin falala ne wadda take mai girma to su wane ne annas na farko sannan su wane ne annas na biyu allazina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshaw wadansu malaman suka ce annas na farko wato nu'aym ibn mas'ud al-ashda'i kenan daya daga cikin kafirai ne abu sufyan ya dauki hayarsa bayan fa an riga an kammala yakin sun kama hanyar makka su kafiran makka manzo Allah kuma na kokarin koma madinati da sahabbansa to sai Abu Sufyan ya turo wannan cewa in mazaka je ka fada wa mummunai ka fada wa annabi da sahabbansa cewa ga munan zuwa zamu zo mu tasagawa wato yayi haka ne irin dabaran yaki ya jefa tsoro a cikin zukatansu sannan ya ji wani irin sakamako za a dawo da shi za su firgita ko ba za su firgita ba to wannan mutum ko dai Nu'aym ibn Mas'ud al-Ashja'i ko kuma wani balaraban kauye wanda ruwaya bata ambaci sunan shi ba shine aka tubo to shine allazina qala lahumun nas kaga ashe annas anan gurin am urida bihil khas lafazin am amma ana nufin wani mutum ke bantacce wanda ya kawo labari aka ce da su innan nasa kad jama'u lakum fakhshawhum wato mutanen sun taru dan ku suwa ake nufi da mutanen ana nufin Abu Sufyan da sauran kafirai sun sake yin wani taron fakaro na biyu lakum dan su zo su yake ku fakhshawhum dan haka ku tsorace su da aka fadawa annabi da sahabbansa haka annabi nan take furta hasbunallahu wa ni'mal wakeel da sahabbai suka ji sai suka maimaita bayan sa hasbunallahu wa ni'mal wakeel allati fazadahum imana labarin nan da aka ba su na rudu dan jefa musu tsoro sai ya kara musu imani wa qalu sai suka rinka cewa hasbunallahu wa ni'mal wakeel sakamakon fadin wannan kalma ta hasbunallahu wa ni'mal wakeel sai Allah ya musu sakamako da al'amura guda hudu fanqalabu bi ni'matin min Allah na farko suka dawo gida da ni'ima ta musamman daga wurin ubangiji ni'ima shine natsuwar zuciya da suka samu basu tsorata ba basu firgita ba wannan ni'ima ce wa fadlin do in zaka gane cewa rashin jin tsoro ni'ima ce yana daga cikin abin da Allah ya goranta wa quraishawa li ilafi quraish ilafihim rihlata shita'i was-sayf sami falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum amuntar da su daga jin tsoro ai kaga ni'ima ce da ya goranta musu ita ashe kenan ni'ima ce da Allah ya kawar da tsoro daga cikin zukatansu suka ce su dawo din mana har ma kuma annabi ke cewa wa zai bi su ya gani gaske ne ko ba gaske bane nan take mutum 70 suka ce ga mu shi ka koyi sayyidina Abubakar da Zubair ibn al-Awwam ai wannan ni'ima ce fankalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin falalada ubangiji subhanahu wa ta'ala basu shine lada lam yamsasuhum su abu na uku kenan wani abin ki bai shafe su ba dan kafaran kuma basu dawo din ba sannan wa taba'u ridwanallah kuma suka dace da yarda Allah Allah ya rubuta musu radiyallahu anhum wa radu anhu to ai kaga wannan ba karamin abu bane ba a sakamakon fadin hasbunallahu wa ni'mal wakeel da haka hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari daga abdullahi dan abbas yake cewa kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakeel ita annabi ibrahim ya fada lokacin da aka dauke shi za a jefa a cikin wuta Allah yace da wuta din kulna ya narkuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaydan fajalnahum al-aksarin ita annabi da sahabbai suka fada lokacin da aka ce musu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana kuma sai suka ce me hasbunallahu wa ni'mal wakeel da haka duk abin da ke razana ka duk abin da ke baka tsoro duk abin da yake firgita ki yake tayar miki da hankali kike jin tsoron ya same ki ko kake jin tsoron ya same ka maganin sa shine hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel ka samu ka karanta ta da siga ta jami hasbunallahu ka samu ka karanta ta da siga ta mufradi hasbiyallahu wa ni'mal wakeel to wannan sai zanto wani babban abu da ubangiji subhanahu wataala zai baka kariya abin da yake baka tsoro yazo daina baka tsoro abin da yake firgita ki yazo daina firgita ki sai ka samu kwarin gwiwa sai ka ci gaba kana gudanar da rayuwarka ba cikin wato ainihin razana da rashin kwanciyar hankali ba shine fankalabu bi ni'mati minallahi wa fadlin lam yamsasuhum su wattaba'u ridwanallahi wallahu dhu fadlin azim allati innama zalikum ash-shaytanu innama zalikum ash-shaytanu sanade mai ba ku labarin can domin zalikum din ishara ne zuwa ga annasu allazina qala lahumun nasu wannan dalili ne akan cewa annas amun urida bihi al-khas domin zalika ai ismul ishara ne zuwa ga mufrad wannan sai nuna annas din kenan wani fardun bi ainihi wani mutum ne guda daya ba wai adadin mutane ake nufi suka faɗa musu haka ba innama zalikum ash-shaytan mai kawo muku wancan labari na cewa innan nasa qarjama'u lakum fakhshawhum ash-shaytan shaytan ne kawai shaytan ne cikin shaydanin mutane domin akwai shayatin al-ins akwai kuma shayatin al-jin yukhawifu awliya'a abinda ake nufi da yukhawifu awliya'a ai yukhawifukum awliya'a wato domin yukhawifu din yana buƙatar mafa'ulan bihi guda biyu sai aka shafe daya aka kyale daya awliya'ahu al-mafa'ul al-thani kenan amma al-mafa'ul al-awwal mahdhuf yukhawifukum awliya'ahu wadannan suke kaddara yukhawifukum bi awliya'ihi ma'ana shaytan ne yake razanar da ku waliyansa yan uwansa dangin sa ma'ana wani shaytan ne cikin mutane kafirin ne cikin kafirai yake ba ku tsoro da yan uwansa kafirai cewa wai ga sunan fakhshawhum ku tsorace su sai Allah ce fala takhafuhum ku kan kar ku ji tsoron su wa khafuni in kuntum mu'minin ku ji tsoro na ni kadai in dai har ku mu'mine ne ma'ana wannan sai ya nuna jin tsoro ibada ce tunda Allah ya ce a ji tsoronsa da al-khawfu da al-khashya dukkaninsa kowanne na nufin tsoro fala takhshawhum wakhshawni waliutimma ni'mati alaykum wa la'allakum tahtadun fala takhshawun nasa wakhshawun ha kuma fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin sai dai yawanci al-khawf ana amfani da shi dangane da jin tsoron abin da ka sani da wanda baka sani ba amma al-khashya an fi amfani da shi ga jin tsoron abin da ka sani ma'ana jin tsoro na al-khashiya da jin tsoro na al-khawf dukkanin su haƙƙi ne na Allah ibada ina fata an fahimta da haka Allah ce fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin sai dai kuma ba koyaushe tsoro yake zama ibada ba tsoron da yake zama ibada shine ka ji tsoron wani halitta kar yayi maka wani abin da ba mai iya yin sa a duniya sai Allah jin tsoronsa irin wannan ta wannan sigar ya zama kasa shi kishiya ga Allah kenan azaba ba mai iya yinta sai Allah rahama da gidan aljanna ba mai iya yi sai Allah jin kai iko ne na Allah dora talauci iko ne na Ubangiji arzitawa iko ne na Ubangiji yayin da ka ji tsoron wani daga cikin mutane yana da tasiri wajen yi maka ɗaya daga cikin ababen nan to kasa wannan ya zama kishiya ga Allah amma idan ka ji tsoron shi kan abinda a al'adance zai iya yi karka ba hanyar nan an ce saboda yan fashi sai ka tsorata baka bi ba dan yan fashi ko su kashe ka ko su kwace ma dukiya wannan wata kudura ce da Allah ya bayar a hannunsu ba abu ne da Allah yake banta da shi ba shi kadai ina fata an fahimta karka ba hanyar nan akwai namun daji, sai ka ji tsoron ba za ka bi ba dan kar namun daji su lahanta ka, tunda Allah ya ba su kudurar su iya maka illa. Da aka faɗa maka sai ka firgita sai baka bi ba. Ga maciji nan sai ka fita a guje, ga kura nan sai ka fita a guje. Duk wanda yana daga cikin jin tsoro na al'ada babu laifi. Kar wani idan ya gujewa kura ko ya gujewa yan fashi sai a ce da shi fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. A'a. Wannan ba zai shiga ciki ba. Ga Annabi Musa alaihi salam, annabi ne, mursali ne, mari ɗaya wa mutum fa ya faɗi ya mutu. Amma tare haka lokacin da ya jefar da sandarsa ta zama matijiya me ya faru? Falamma ra'aha ta tazuka annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'akkil. Ya juya a guje ko waiwaye baya yi. Kaga ajin tsoro ne na al'ada. Ubangiji da yace ya Musa aqbil wala takhaf innaka minal aminin. Ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursalun. Ai ya ji tsoron ne da haka yace la takhaf. Kuma lokacin da masu tsafi suka jefa igiyoyinsu, igiyoyin suka rike ɗaya a ganin ido, suka zama kamar maciji, yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a, me faru? Fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa. Annabi Musa sai ya ɗara zana ya ji tsoro. Allah ce kulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sahirin wa la yuflihu sahiru haythu ata. Kaga wannan jin tsoro ne na al'ada. Haka lokacin da aka tura shi ya je yawa fir'auna wa'azi da shi da mutanansa garin da yayi kisan kai, sannan ya bar garin, yanzu kuma aka ce ya je ya ce musu shi annabi ne. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa khafu an yaqtulun. Ita ya Ubangiji na kashe musu rai, ina jin tsoron nima in naje su kashe ni. Wannan jin tsoro ne na al'ada. Annabi Musa ya kare kaidar tauhidi da ya ji tsoron kasa kashe shi, bai kare kaidar tauhidi ba. Ashe duk abin da dan adam zai iya yi a cikin kudurarsa, ko wani halitta zai iya yi a cikin ikonsa, sai ka ji tsoron kare maka shi, wannan bai ci karo da tauhidi ba. Amma duk abin da ba mai iyansa sai Allah, sai ka ji tsoron wane maka shi, wane razana ka cewa wato adishin zai talauta ka, wane razana ka cewa zai cutar da kai, zai yi kaza cikin abin da ba mai kudura a kansa sai Allah. Kai in ka ji tsoronsa a nan gurin, ka kare ka'idar tauhidi, ka riki wannan a matsayin kishiya, ka sa shi ya zamanto kishiya kenan ga mahaliccinka. Don haka wato kar mu ɗauki wannan ababin da faɗin kalmar fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, dole sai an yi irin wannan tafsiri din. Sannan akwai tsoro wanda yake kuma abin zargi ne, shine ya zanto cewa a ɗabi'ar wani a ce mai tsoro ne, da abin da ya kamata a ji tsoron, da wanda bai kamata a ji tsoron ba ma duk shi tsoro yake ji. Wani saboda jin tsoro baya iya fita fitsari da daddare, wani saboda jin tsoro ba zai iya bin hanyar kaza ba da daddare, wani saboda wani shin zai talauta ka, wani razana ka cewa zai cutar da kai, zai yi kaza cikin abin da ba mai kudura a kansa sai Allah. Kai in ka ji tsoronsa a nan gurin, ka kare ka'idar tauhidi, ka riki wannan a matsayin kishiya, ka sa shi ya zamanto kishiya kenan ga mahaliccinka. Don haka wato kar mu ɗauki wannan ababin da faɗin kalmar fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, dole sai an yi irin wannan tafsiri din. Sannan akwai tsoro wanda yake kuma abin zargi ne, shine ya zanto cewa a ɗabi'ar wani a ce mai tsoro ne, da abin da ya kamata a ji tsoron, da wanda bai kamata a ji tsoron ba ma duk shi tsoro yake ji. Wani saboda jin tsoro baya iya fita fitsari da daddare, wani saboda jin tsoro ba zai iya bin hanyar kaza ba da daddare, wani saboda kaza, dan abin da bai kamata a ji tsoro ba shi ne sai razana. To kaga wannan ko da yake ba za a ce ga wani zunubi da aka yi masa tanadi ba, to amma ko shakka babu, ba abu ne da mutanen kirki suke yin sa ba. To ake mutum ya korewa kansa irin wannan jin tsoron, ya zama jarumi, ya zama sadauki, ya zanto barde, ababe ba sa razana shi. Wani lokacin ya razana din ma, amma a fuska zai nuna bai razana ba. Ina fata an fahimta. Akwai irin wannan dakewar da cizewar, ka razana amma baka nuna ka razana ba, sai abokin adawa shi kuma sai razana. Amma idan ya fuskanci ka razana, to ka gama yau. Ai kamar an tara Ibn Shaddad ne al-Abbasi yake cewa asalin sa shi ba jarumi bane ba, yace amma idan aka fita yaki yadda nake yi, sai in duba wane ne rago, sai in masa faf daya, sai jarumai su ji tsoro na, shikenan sai zanto ta sagawa kawai zan yi, sun riga sun razana. Yace da na duba cikin sahu, sai in duba wane ne dan, sai in fara ta kansa. To kaga wannan ai duk dabara ce. Ala kulli halin dai tsoro akwai tafsirin zance a cikin sa. Ubangiji ta'ala ce fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, dole sai an rarrabe zance dan a sanya kowanne a mahallin sa da ya dace da shi. Sai Allah ta ce
wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم
وبنك جيتي ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر وطن دسكي قققا ورشي قاتكين أيوكان كافرتي حكا دسكي كري فساتاكا كري بقى انتا مكري كدين داموادسو إنهم لن يضروا الله شيئا sudin ba za su cutar da Allah komai ba masu yin hakan kamar yadda mujahid ya fassara aya din wato su ne munafikai yusari'una fil kufr kamar yadda aka faɗa a wata aya ajiya hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'du law ata'una ma qutilu kaga duk waɗannan maganganu ne da suke kusata su ga kafirci yasa Allah ya kwatanta munin maganganunsu wato kamar hanzari ne suke zuwa fadawa cikin kafirci kuma aka ce kar annabin ya damu da su wala yahzunka allazina yusari'una fil kufr aw ta qira'a wala yahzunka allazina yusari'una fil kufr innahum lan yadurru allaha shay'a ba za su cutar da Allah komai ba yuridu allahu an la yaj'ala lahum hazzan fil akhirah ubangiji yayi nufin kar ya sa musu rabo a lahira dan haka suka samu kansu a cikin wannan halin suke fadin maganganu na sukar addinin musulunci suke faɗin maganganu da suke nuna kusancinsu zuwa ga kafirci sama da kusanci zuwa ga mumunai walahum azabun azim kuma suna da azaba mai girma innal ladhina ishtaru al-kufra bil iman lan yadurru Allah shay'a lalle waɗanda suka musaya kafirci da imani lan yadurru Allah shay'a ba su cutar da Allah komai ba walahum azabun alim al-istira ana amfani da shi cikin al-qur'ani fil istibdal ma'anan musaya ka bayar da kaza ka bar kaza su sai suka bayar da imani suka dauki kafirci ishtarawul kufra bil iman kamar da Allah ya ce ulaika allazina ishtarawud dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin ulaika allazina ishtarawud dalalata bil huda wal azaba bil maghfirati fama asbarahum ala annar ma'ana ishtarawud dalalata bil huda sun bayar da bata a wato sun bayar da imani sun dauki bata wal azaba bil maghfira sun bayar da gafara ba sa so sun dauki azaba wato sun bayar da wannan a madadin wannan ishtarawul kufra bil iman sun bayar da imani sun zabi mai kafirci kenan shi yasa a cikin irin wannan fi'ili na ishtara ko abin nan duk inda yazo in an yi amfani da shi cikin ababe guda biyu da aka yi musayan daya da daya zaka ga wanda suka zaba din an kawo shi shi kadai wanda suka bari ba su dauka ba ba'un ta shiga cikin sa ulaika allazina ishtarawud dalalata bil huda wato ka'ida ta larabci shine al ba'u tadkhulu fil matruk abinda suka bari ba su dauka ba shi ba'in take shiga ciki innal ladzina ishtarawul kufra bil iman kaga imani ne ba su dauka ba dan haka sai ba ta shiga ciki ina fata an fahimta wal azaba bil maghfira an gane ko wato kaga ba'in sai ta shiga cikin wanda suka bari ka'idar larabcin kenan inda zaka canja ka yi kuskure ka kawo ba a na farko din ka kyale wancan to kaga ka canja ma'ana kenan ina fata an fahimta innal ladzina ishtarawul kufra bil iman lan yadurru Allah shay'a wa lahum azabun alim wato suna da azaba wanda take mai radadi sallatimi
wa la yahsabannal ladzina kafaru annama nunni lahum khayrun أنفسهم إنما نلي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.
Ubangiji ya ce wala yahsabanna allazina kafaru, waɗanda suka kafirta kar su yi tsammanin annama numli lahum, cewa jinkiri da muke musu a duniya ba mai gaggawar karɓar ransu ba, khairul li anfusihim, alheri ne ga kawunansu. Kar su yi tsammanin haka. Tsawon rai da muke baiwa kafirai, yalwar duniya da muke basu, haɓakar tattalin arziki, ilimi da bincike na ilimi, kimiyya da technology da muke basu, kar su yi tsammanin hakan alkhairi ne a gare su. Allah ya ce innama numli lahum, sanade muna musu wannan jinkirin ne, liyazdadu isma, dan su ƙara laifi a kan laifin da ranar tashin kiyama sai a kama su da cikakken zunubinsu. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyama wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Ubangiji ce domin su dauki kayan laifin su cikakku a ranar tashin kiyama. Idan ka kana sabawa Allah, Allah na baka dukiya, kana kangare masa ya baka lafiya, kana cikin kafirci ko wani aiki na sabo, tare da haka Ubangiji ta'ala ya kyale ka da tsawon rai, ya kyale ka da dukiyarka, kar ka yi tsammanin hakan alkhairi ne, jinkiri ne Allah ke maka. Innama numli lahum liyazdadu isma wa lahum azabun muhin. Allah ce suna da azaba wanda suke mai radadi, wato sunnar Allah subhanahu wa ta'ala da yake gudanar da bayi a kai. Wato su bayi ɗin iri biyu ne, ko mummune ko kafirai. Idan mutane suka kafirce suka bijire, sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su da wahala. Idan suka ƙi dawowa daga baya kuma sai ya jarrabe su da ni'ima. To wannan ni'imar da yake ba su karo na biyu yana yi musu ne bisa ga ka'idar sanasta da rijuhum min haythu la ya'lamun, wato zai musu talala mai kaman sake. Kamar yadda manzo Allah ya ce inna Allah la yumli lizzalimi, Allah yana yawa azzalimi jinkiri talala mai kaman sake. Hatta idza akhazahu lam yuflithu, har yanzu a lokacin da idan ya tashi damkar shi ba zai kubuce masa ba. Lokacin da ka daura wa akuya doguwar igiya ta tafi tana ta bin ciyawa ko ina, kai kuma ka rike bakin ta, in ka tashi neman akuyar sai ka je inda take, zaka ja igiyar ne. To jinkirin da ake yi Allah yake yawa kafirai, da kuma damar da yake da ita ta kama su lokacin da ya so, ta fi kusanci sama da damar da wannan mai akuya yake da ita idan ya ja igiyarsa. Sanastajiduhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. To da haka idan ya basu wahala ko ya jarrabe su da cuta sai suka ki, duk da haka suka kangare, to sai ya jarrabe, sai ya basu ni'ima kuma, sai kuma ya ta kara musu ni'ima. To wannan ni'imar ko ba zai dauke ta ba, suna nan akan haka har mutuwa ta zo musu, sai su yi ta amfani da ni'imar wajen kara saba masa. Yana kara basu ni'ima a madadin godiya, suna kara sabawa. Shi kuma ka'idar ni'ima, in an baka ka gode, la in shakartum la azidannakum, za a kara ma, amma wala in kafartum, in ka kafirce, inna azabi la shadid, yadda ni'imar take da yawa kuma azabar ma sai ta zama mai tsanani. Shine Allah ce walaqad wa ma arsalna min qablika fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahliha bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yadh-dharra'un. Babu wata alqarya da aka turo mata annabi, Allah ce fati sai mun rike mutanen garin bil ba'sa, da talauci, wadh-dharra, laulayi, kamadika, cutuka, la'allahum yadh-dharra'un. Muna yin haka ko sa koma zuwa gare mu, su tuba, su yi imani da manzon da aka turo musu, su bi koyarwar littafin da aka aiko. Amma Ubangiji subhanahu wataala ya ce idan suka ƙi suka tsaya akan haka, summa baddalna makana sayyi'atin hasanata, a madadin cuta sai mu kawo lafiya, a madadin talauci sai mu kawo wadata, a madadin jahilci sai mu kawo ilimi. Baddalna makana sayyi'atin hasana hatta afau, har su arzuta, bi ma'ana hatta kasuru, dukiyar su ma ta yawaita. Ga dukkan wani makamashi na tattalin arziki suna da shi, ga yawan population, har sai wannan ta faru. Wa qalu, ka ji su da kansu suna cewa qad masa aba anadh-dharra wa sarra, ko da datin Allah ya jarrabe mu da talauci, ya jarrabe mu da akwai, ya jarrabe mu da babu, ya jarrabe mu da lafiya da rashin lafiya. Wannan dama haka rayuwa take. Abin ya shafi iyayenmu, mu ma shafe mu, haka zai shafi ƴaƴanmu nan gaba. Ba wai wata kudura ce ta Allah take gudanar da hakan ba, a'a al'ada ce, nesa ce, haka Allah ya kaddara wa duniya. Haka da duniya taratin wa taratin, wata rana da akwai, wata rana babu, wata rana talauci, wata rana wadata, wata rana kuɗi, wata rana rashin. Ba sa ɗauka cewa Allah ne ke kaddara wannan, ya kaddara wancan, don ya jarrabi mutane, don ya gwaji mutane, don ya ja hankalin mutane. Sai ce masa aba'ana dharra'u wa sarra, Allah ta fakhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun, sai mu rike su da azaba, ba sa da to, ba sa tsammani. A lokacin da ba su sani ba azaba za ta zo musu. To wannan ka'idar Allah subhanahu wa ta'ala kenan. Amma idan mutane mummunai ne, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana jarrabarsu, mai kyau din da mara kyau. Mai kyau din idan ya jarrabe su don su yi godiya, mara kyau din idan ya jarrabe su don su yi haƙuri, a can su samu ladan haƙuri, a nan gurin su samu ladan godiya. Kamar yadda manzo Allah ya ce, ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair. Abun mamakin lamarin mu'mini, al'amarinsa gaba ɗaya alkhairi ne. In asabathu darra sabara fa kana khairallah, wa in asabathu sarra shakara fa kana khairallah. Yi mamakin al'amarin mu'mini, idan abu na cuta ya shafe shi sai ya haƙuri, haƙurin nan sai ya zanto alkhairi a gare shi. Tunda Allah ya ce, wallahu yuhibbu as-sabirin, inna Allaha ma'as sabirin, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya ayyuhal ladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sai ya haƙuri. Amma kuma idan abu ya shafe shi na ni'ima kuma sai ya godiya, godiyan nan sai zai masa alkhairi, saboda la'in shakartum la'azidannakum. To kaga anan gurin mummuni shine yake amfanuwa da jarrabawar Ubangiji, jarrabawa mai kyau ko mara kyau. Amma kafiri a dukkan bangalorin guda biyu hasara yake da tabewa. Amma wanda za ta fi masa illa shine jarraba ta ni'ima, domin shi tsammaninsa ci gabansa ne ya kawo masa ni'ima din, ba Allah ne ya kawo ba. Shi tsammaninsa dabararsa ce, shi tsammaninsa gado ya a gidansu, iliminsa ne ya da fasaha. To bai sani ba, ta lalame kamansa kene. Dan Ubangiji ta'ala yake cewa, falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim. A wata kira'ar fatahna alaihim bitashdid, wato a buɗe kenan, an buɗe ko ina na arziki. Fatahna alaihim abwaba kulli shay, kowace kofa ta komai sai mu buɗe musu. Shi yasa sai zanto kasashen da suka shiga ba abinda ake asara. Hatta ruwan kwatami da mutane za su yi wanka a gidansu da ruwan wanke-wanke, a zubo shi, sai a je a sake tara shi, a sake treating din sa, a sa masa chemical, a wanke shi, a tace, a ware dattin, a sake pumping din shi, a turo shi. Hatta toto na masara sai a sarrafa shi da injina, a yi sealing da shi. Komai fatahna alaihim abwaba kulli shay, komai sai mu bude musu. Hatta idza farihu bima utu, har sai su rinka alfahari, ai mu ne kaza, ko kana tare da mu ko kun kishir mu ne. Farihu bima utu kenan, ko ka zama tare da mu, yaran mu, dan kungilar mu, abinda muka ce kai, ko kuma ka zanto kishir mu. Allah ta akhadnahum baghtatan, sai mu rike su ba zato ba tsammani. Fa idza hum mublisun, sai ka gansu sun yi tsuru-tsuru marasa gaskiya kenan. فقوطي آداب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هكا ايوان القرآن سيكي صار الامر وان دي يفهم تيسو سيهوتا كتك كافر يسا كيسو كومو كسر لازناكا كسر باكا طورو وبنجزي تعالى ينا نن ينا لكيسو ياسم يسيكي سيكي كومو وان ننجن كلن دي مصبع الخير واني أقليسو كيني ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. دقي Ubangiji ba zai kyale mummunai ba, alama antum alaihi, akan abinda kuke kai. Abdullah dan Abbas yace alama antum alaihi, akan abinda kuke kai ko kafirai. Allah ba zai kyale mummunai akan wannan ba. Hatta yamiz al-khabith min at-tayyib, har sai Allah ya rarrabe tsakanin mai kyau da mara kyau. Al-khabith, mara kyau din kenan, a ware shi mina tayyib, daga mai kyau. Ubangiji ta'ala ba zai kyale mutane haka ba. Ma'ana alama antum, sai zanto antum din nan wato kafirai kenan. Waɗansu malaman suka ce alama antum alaihi, ma'ana da mummune ake kenan. Allah ba zai kyale mummune ba akan yadda kuke kai. A cakuɗar juna, ba gane masu imani nagari ba, masu imani gurgun imani ba, masu taƙawa da ikhlasi da kuma wanda ba su da takawa ba su da ikhlasi masu riya da masu nifaka da wanda suke kishiya haka duk a cakuɗe kuke da juna Allah ba zai kyale ku ba a tafi a haka har sai yayi abin da zai rarrabe a gane na garin masu ikhlasin da masu nifakar masu kyakkyawan niyya da masu mummunan niyya ta yaya za a yi haka ta hanyar umarni da hani ta hanyar shar'anta jihadi ta hanyar ku zo ku yi kaza ku yi kaza masu karfin imani sai su ansa kira allazina stajabu lillahi kenan wa rasuli min ba'di ma asabahumul qahr waɗanda suke ba su da karfin imani sai su tsaya a gida suna cewa law ata'una ma qutilu da haka Allah yana rarrabewa ta hanyar shar'antawa ta hanyar kafa doka wanda ya tsaya akan dokar Allah da randakam to wannan shine mummuni mai cikakken imani wanda kuwa abin da ya masa dadi ya bi wanda bai masa dadi bai bari baya kiyaye dokokin Allah baya kiyaye umarni ko hannun manzon Allah to kaga wannan shine wanda ke ba mummuni ba kenan an bambance tsakanin al-khabith min at-tayyib kuma Allah zai yi hakan ne saboda me wa ma kana Allahu liyutli'akum 'ala al-ghayb Allah ba zai laikar da ku gaibu ba domin da kun san gaibu da sai ku gane wani munafiki ne wani munafiki ne to amma Allah bai sanar da ku gaibu ba ku san abin da ke cikin zukata ba sai abin da ya saukar da wahayi ya faɗa ko abin da ya fito a fili a sakamakon maganganu na bakin mutane walau nasha'u la araynakahum fala araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawl wallahu ya'lamu a'malakum ubangiji ta'ala ce da mun ga dama sai mu nuna maka su sai wani munafiki ne wani munafiki ne da mun ga dama haka zamu yi amma fala araftahum bisimahum zaka gane su da alamomin su sabu alkawali rashin zuwa jihadi cewa ƴan uwan su la tanfiru fil har cewa kaza law ata'una ma qutilu law kanu indana ma matu wa ma qutilu irin waɗannan maganganun wala ta'rifannahum fi lahnil qawl zaka gane su a alamomin harshen su za su rinka yin tuntuban harshe saboda ubangiji subhanahu wataala ya kaddara dan adam bisa ga wata dabi'a babu yanda za a yi ya kunce wani abu a zuci kuma ya rike shi kadai wata rana ko ya sani ko bai sani ba sai ya fito shi yasa tun da wani mai hikima na jahiliya yake cewa wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takfa 'ala an-nas tawlami duk yadda mutum ke da wani abu da yake koyewa yake tsare-tsare da shi yana tsammanin abun a boye mutane ku tunsu riga sun gane ba yanda za a yi ka koya ba a cikin zuciyarka sai ka yi tuntuban harshe wata rana ya fito fili an gane a ce a haishe ma abin kaza ne kai baka sani ba tun an gane to yadda Allah ya tsara al'amura kenan kuma kana Allahu liyutlaakum 'ala al-ghaib walakin Allahu yajtabi min rusulihi man yasha ubangiji yana zabar wanda yaso cikin manzanni ne fa aminu billahi wa rusuli ko mun ne ku kare imani da Allah da manzannin sa wa in tu'minu wa tattaqu idan kun yi imani kun yi takawa falakum ajrun 'azhim kuna da lada mai girman gaskiya wajen Allah sallallahu alaihi
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فيتوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير
وبنجد يسي ولا يحسب أن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وطن دا سكي يروا دا أبن دا الله يباس نفل لسا كدسي طمان هو خيرا لهم هكا شين الهيري أغليسو بل هو شر لهم bari hakan sharri ne a gare su sayutawquna ma bakhilu bihi yawm alqiyama da sannu za a yi musu abun wuya da abin da suka yi ro wannan da shi a ranar tashin kiyama walillahi mirasu samawati wal ard Allah shine wanda gare shi ne gadan kasa da abin da ke cikin ta da sama da abin da ke cikin ta yake inna nahnu narithu al arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un Allah ce mu za mu gaje duk abin da ke kan kasa da wanda yake kan kasa din ya zuwa gare mu ko makomar mutane take gaba daya walillahi mirasu samawati wal ard wallahi ma ta'maluna khabir hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari manzo Allah ce dukkan mutumin da ya tara dukiyar da bai fitar da haƙin Allah a ciki ba ranan tashin kiyama za a rikidar da wannan zuciya din ta zanto wannan dukiya din za a rikidar da ita ta zanto wani katan maciji kumurci babba katan maciji lahu zabibatan shuja'an akra wato maciji mai kora maciji wanda yake mai kora kamar kaga da farin kai din nan yafi kowanne tsananin dafi in zai sara lahu zabibatan yazo ya kananna dai wuyan mutum bayan ya kananna dai wuyan mutum sai ya kame nan din sa wato karkashin mukamukin sa karkashin kumatun sa ya tana bakin sa yace da shi ana kanzuka ni ne dukiyar da baka fitar da haƙin Allah ba ni ne dukiyar da baka bayar da zakka ba wannan aya tana daya daga cikin ayoyin da suke razana wanda bai fitar da zakkar dukiyarsa ba lalle wannan shine abin da ke jira mutum ranar tashin kiyama sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyama ranar tashin kiyama za a yi musu abun wuya da abin da suka rowa da shi Allah ce walillahi mirasu samawati wal ard mulkin sama da kasa don na Allah ne wallahu bima ta'maluna khabir Ubangiji ta'ala zai ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa ayoyin da suke razani game da irin wannan suna da yawa cikin alqur'ani hadisai daga manzo sallallahu alaihi wa sallam suna da yawa daga cikin alqur'ani wannan na nuna za a mayar da dukiya din ta zama maciji ta rataye wuyan mutum a wani wurin kuma za a narkar da ita ne a rinka yawa mutum lalas da ita allazina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam ranan da za a tara dukiyoyinsu gaba daya a sa su a cikin wutar jahannama a mayar da su wani sinadari mai daukan zafi haka za a rike da dukiyar fatukwa biha jibahuhum wujunubuhum a rinka goga musu a fuskar su a rinka goga musu akan goshin su a rinka goga musu anan sasannin jikin su jibahuhum wujunubuhum a goshi da kuma gefe da gefe ana ce musu haza ma kanastum li anfusikum wannan shine abin da kuka taskance kuka boye kuka ki baiwa talakawa haƙin su fa zuqu ma kuntum taknizun ku dan dani abin da kuka taskance kuka ki fitar da zakka ranar tashin kiyama wannan shine abin da ke jiran mutane ka ko yau mutane zakka galibi san wa mutane yake da wuya kaga mutumin da zai fitar da kashi 1 cikin 40 na abin da ya mallaka duk mai miliyan 40 ya bada miliyan 1 duk mai miliyan 80 ya bada miliyan 2 duk mai miliyan 120 ya bada miliyan 3 ai ba kowane zai iya wannan ba inda har ana fitar da zakkar miliyan 3-3 wato ga mai miliyan 120 ai inda har an raba ta daidai ba za a ga rayuwar mutum cikin wannan kaskancin yadda muke ciki ba kila wani ya ce ka ɗebo da yawa miliyan 120 me yasa kake lissafi da figa saka na sama can yau ka duba a GRA na Maiduguri ko GRA na Kaduna ko GRA na Kano gidaje wanda aka gina akan kuɗi naira miliyan 100 za su girbo gidajen miliyan 100 miliyan 100 wannan gidajen ba ma na gawurtattun attajirai bane ba gidan miliyan 100 akwai wani gida na gawurtattun attajiri a wani gari da aka ce bayan an zo an yi gidan matarsa ta je Italy ta sayo labule da yan kayayyakin makalatan wurin na naira miliyan 70 to wannan ana zakka daidai kuwa tsakanin ku da Allah makalatan fa wallahi mutane za su yi bayani ranar tashin kiyama za ce haza ma kanastum li anfusikum fa zuqu ma kuntum taknizun ana sayan labulan miliyan 70 mutane suna mutuwa a asibiti ba panadol ba paracetamol ba allura ba kaza haza ma kanastum li anfusikum fa zuqu ma kuntum taknizun sayutawquna ma bakhilu bihi yawm alqiyama za ai musu abun wuya da abin da suka yi rowa saranan tashin kiyama walillahi mirasu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir waɗansu malamai suka ce nan ne ƙarshen ayoyin da suke magana akan yakin Uhud tun daga wa iz gadauta sai anan aka kare waɗansu malamai suka ce a'a an kare su ne daga ayar da muka gama wa in tuminu wa tattaqu falakum ajrun azim aya ta 179 din nan akan ta aka tsaya amma da idan muka bijirin zamu ga za su kawo hannun gurin to yakin Uhud akwai darussa masu yawa a cikin sa daga cikin darussan da ke ciki Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana jarrabar mummunai mun fahimci wannan tun daga shi an jarrabi khiyaru khalqi llahi fi hadhihi al-umma zababbu a cikin wannan al'umma annabi da sahabbansa an jarrabe su ballantana mu da zamu biyo bayan su idan jarraba ta zo mana ashe ba abin mamaki bane ba daga cikin darussan da zamu dauka ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan jarrabu mummunai a karan fari sannan kuma da karshe aqiba ta tabbata akan su shi yasa koda lokacin da Abu Sufyan suka gana da sarkin Rome yake tambayar sa yaya yakin da yake yi shi annabi da wanda suke adawa da shi sai ya ce wata rana ya ci nasara wata rana ya ci nasara a kansa ya ce dama haka tsarin annabawa suke amma ƙarshen al'amari shi zai ci nasara kuma ta dindindin amma a karan fari zai buga a buge shi zai kai hari a kai masa hari za ku yaƙa a yaƙe ku amma kuma wal aqibatu lil muttaqin a sai dan kun samu karaya a wajen yaki, wannan bai nuna Allah baya son jarrabar ku yaso yayi li yabluwakum ayyukum ahsanu amala wa lanabluwannakum hatta na'lamul mujahidina minkum was-sabirin. Sannan daga cikin darussa din da za a iya fahimta a cikin yakin Uhud, wato ashe zabi ne mutane su zauna a cikin gida har kafirai su zo su yake su, zabi ne kuma su bi su duk wanda suka yi cikin bin yayi, domin inda wajibi ne fitar ba zama za su yi a gida ba, da annabi bai nemi shawara ba, amma tunda ya nemi shawara har sai da aka ce a fita sannan ya fita, wannan ya nuna zabi ne. Sannan a cikin yakin Uhud mun fahimci wanda ya mutu a wajen yaki ba za a yi masa sallah ba, ba za a yi masa likafani ba, da jinin jikinsa za a je a binne shi. Mun fahimci cewa ashe ya halatta idan wata annoba ta faru, ambaliyar ruwa, gobara, mutane suka mutu da yawa, ba za mu zo mu ce kowa sai mun gina masa kabari ba, wajen mutum 70 ko 80, ma'ana kabari 70 ko 80 za mu wahala, sai mu rinka katon kabari mutum biyu mutum uku, mutum biyu mutum uku, muna har hadawa. Wannan ya halatta tunda annabi ya yi wannan a yakin Uhud da sauran darussa masu tarin yawa wanda Ibn al-Qayyim ya ambace su a cikin littafin Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Sannan Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad ya ambace su a cikin littafin As-Siratun Nabawiyya fi daw'il masajir al-asliya, wato sun tara darussa masu tarin yawa wanda karatu na tafsiri ba na sira ba, ba zai bayar da damar zakulo su gaba ɗaya ba, amma na tabbatar yadda muka bi ayoyin, wato mun fahimta ba bai da dama wanda ya kamata mutum ya fahimta a yakin wannan. Sai Allah ya ce miya aya ta gaba,
laqad sami'a Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya فنكتب عنه وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
Ibn Jarir Tabari ya rawaito cikin littafin sa na tafsiri riwaya ingantacciya zuwa ga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kare da gare shi. Abdullahi dan Abbas ya ce sayyidina Abubakar Siddiq ne wata rana yana yawo cikin Madina, sai ga wani gida da Yahudawa ke taruwa suna karatu, sai ya shiga ciki ya same su karkashin jagorancin wani mutum da ake kira Fanhas, suna zaune ana karanta littafin At-Taura, At-Taurar da aka jirkita ta, aka mummurguda ta, aka fitar da ita daga hayyacinta. Sayyidina Abubakar ce da shi, kai Fanhas, kafi kowa sanin cewa manzon Allah din nan da muka yi imani annabin karshen zamani wanda At-Taura da Injila suka bada bushara da shi, ka ji tsoron Allah kai imani tun kafin Allah ya danke ka da azaba. Sai ce eto, gaskiya kan da na so in yi imanin, amma abin da ya faru shine sai na ji Ubangijin na kuma ashe matalauci ne, talaka ne, yana cewa wai mu bashi rance, kuma rancen ma kuma zai ninninka mana in ya tashi biya, ya hana mu riba kuma ya zo ya ce zai ba mu riba, dan ya ce manzal la zai yaqurdullaha qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu adafan kaseera. Sayyidina Abubakar dan sai baci bai yi aune ba, kawai sai ya ji ya dauke shi da tafi, ya gaura masa tafi. Wannan mutum sai ya tashi ya je kai kare shi, sam ƙarya ne shi bai faɗi wannan maganar ba. Sayyidina Abubakar ƙarya yake masa, manzal Allah ce ya akai haka, Allah ya saukar da wannan ayar ya gaskata Sayyidina Abubakar. Laqad sami'a Allahu qawla allazina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Haqiqa Allah ya ji maganar waɗannan da suka ce inna Allaha faqirun, wai Allah talaka ne, wa nahnu aghniya, mu ne mawadata, mu ne bujuwa. Allah ya ji sanaktubu ma qalu, za mu rubuta abin da suka faɗa. Al-Imam al-Bukhari yake ma'anar sanaktubu sanahfazu ma qalu, sanahfazu za mu kiyaye ma qalu, abinda suka faɗa, domin idan aka rubuta abu ai za a kiyaye shi kenan. Wa qatlahum al-anbiya'a bighairi haqq, har ma kisan da suka rinka yawa annabawa a da a baya a tarihi, abinda Yahuda suka rinka yin kisan annabawa duk za mu rubuce shi, sun rinka kashe annabawa bighairi haqqin ba tare da gaskiya ba. Wa naqulu zuqu azaban hariq, za mu ce da su ku dandana azabar wuta a gobe kiyama. Zalika, abin nan da muka yi musu din, ko za mu yi musu na rubuce abin da suka yi din, da kuma ce musu zo kuwa azabul hariq bima qaddamat aydikum, saboda abin da hannayenku suka gabatar. Wa anna Allaha laysa bizallamin lil abid, kuma lalle Allah baya zalunta bayansa. Abdullahi da bazai ce sai wannan aya ta sauka tana mai gaskata sayyidina Abu Bakar Siddiq, tana mai ƙaryata fanha. Sannan kuma wata ayar a can gaba da zamu karanta nan gaba ita ma kuma ta sauka tana mai lallashin sayyidina Abu Bakar cewa ai wannan magana yanzu ma ka fara ji, za ku iya jin wadda tafi wannan indai a wurin abokanan adawa musulunci ne. La tublawanna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku azan, sai ya shiru azan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmi al-umur. Ba shi ne faro ba, za ku yi ta ji, su rubuta a jarida, su zage ku, su yi muku habeci, su faɗi bakar magana. Wannan makiya musulunci tun da can sun yi, suna amfani da kafofin watsa labarai wajen kage da karerai, wajen dingina aibu zuwa ga Allah, munin ladabi ga annabawan Allah. Wannan ba faro ba ne. Wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum, za ku rinka ji daga wajen ahlul kitabi yahudu da krista, za ku rinka jin azan kasira. Wa min allazina ashraku, su da mushrikai za ku rinka jin azan kasira. Cutarwa mai yawa, musgunawa mai yawa za su rinka faɗa muku a kafofin watsa labaransu da jaridunsu da meye da meye ɗinsu. Yanzu sai ya zama baƙo a wurinmu bayan ga wannan aya tun shekara 2000 da wani abu baya, dan yau sun rubuta a wata jarida ko a Punch ko a Guardian ko a dukkan wani abu da za a rubuta, sai ba mu mamaki. Ayar sai ta gaskata sayyidina Abu Bakar, sannan kuma ta lallashe shi. Waccan ce ta lallashe shi, la tublawanna fi amwalikum wa anfusikum. Kaga ana kafa hujja da wannan aya wajen falalar sayyidina Abu Bakar Siddiq, musamman idan mutum ya kawo tare da sababin saukarta wanda Ibn Jarir Tabari ya rawaito da sanadi ingantacce. Sai Allah ta bi.
Alladhina qalu inna Allah ahida ilayna an la nu'mina li rasulin حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم
فلما قتلتموهم
إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير.
الذين قالوا إذن وقت أنت متنسون وقت أنت سكرنك توا إن الله عاهد إلينا وبنجي ياي الكولي دمو ألا نؤمن لرسول كرم يدد كون النبي دزي زومنا حتى يأتينا بقربان تأكله النار. حسي يزود أبين دكو كثيرا متنيا بايد سرقا وطا تتوكي تسيني falima qataltumuhum in kuntum sadiqin, dan me kuka rinka kashe waɗancan manzannin inda gaskiya ne abin da kuka faɗa? Kun ce wai kar a yi imani da ba za ku yi imani da wani ba, kamar yadda littafin ku yace sai ya zo da sadaka wuta ta zo ta cinye. To ai da can akwai annabawan da sun zo da sadakar su ajiye, wuta ta ɗauka ta cinye, ba sa cin ganima, manzon Allah ne kawai ya fara cin ganima. To me yasa kuka rinka kashe waɗancan ɗin? Allah ya jingina kisa zuwa ga Yahudawan yanzu tare da cewa kakannin kakanninsu ne na da suka yi kisan, amma sai jingina shi zuwa gare su saboda sun yarda da abu. Idan ka yarda da abu sai a jingina maka shi. Falima qataltumuhum in kuntum sadiqin fa in kadzabuka, in ko sun karyata ka, faqad kuzziba rusulun min qablik, kar ka damu, sun an karyata manzanni kafin ka. Ja'u bil bayyinat, irin wanda suka zo da hujjoji, wazzuburi, suka zo da littattafai, wal kitabil munir, da littafi na sarari. Littafin az-zubur jami'in da kalmar zabur, az-zabur kuma fa'ulun bi ma'ana maf'ul, wato littafi shine ake kira az-zabur. Ba lalle ne zanto zabura ta Annabi Dawud ba, ma'ana idan ka ce az-zabur littafi, amma littafin Annabi Dawud an ce masa zabur, wato ya zama alam kenan akan wannan littafi. An gane ko? Wal kitabul munir, da littafi wanda yake da sarari. Sai ayar karshe da zamu tsaya kanta.
Kullu nafsin za'iqatul maut وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ
وبنجي ce kullu nafsin da'ikatul maut lalle kowace rai za ta dandane mutuwa wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah sanade kadai za a cika muku ladan ayyukan da kuka yi ne a ranar tashin kiyama faman zuhziha anin nar duk wanda aka nesanta shi daga wuta wa udkhilal janna aka shigar da shi aljanna faqad faz hakika ya rabauta wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komai bace face jin dadi wanda yake mai rudin dan adam ya rudar da shi ya rikitar da shi sai dauka kamar da wama za ta yi bayan ko ba da wama za ta yi ba wannan ayatan nan kowa zai mutu wannan gaskiya ne kowa zai mutu man lam yamut abtatan yamut haraman lil maut ka'sun fal mar'u za'iquha wanda bai mutu ba yana saurayi zai mutu yana tsufa ita dai mutuwa wani katon kofi ne wanda kowa sai ya kurba a ciki da wanda ya shirya da wanda bai shirya ba filin da bulala za ta cinye idan an ajiye ta yafi duniya da abin da ke cikin ta kaga ba karamin rabo bane ba wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ya ubangiji ka nesantar da mu daga wuta ya ubangiji ka arzuta mu da shiga cikin aljanna abinda muka dawo ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya ce mana assalamu alaikum warahmatullahi